barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli a yau kamar a makon da ya gabata, mu mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ta shafi sama da mutane miliyan 1 a jihohi 34 a fadin Najeriya, inda ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar jinƙai ta fara rabawa mutane kayan tallafi domin rage raɗaɗin matsalar da suke tsinci kansu a ciki. A wata tattaunawar da babban sakataren ma'aikatar jinƙai na Najeriya Dr. Muhammad Sani Gwarzo yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa, ya ce duk da cewa an samu akasi daga bangarori da dama, yanzu ba lokaci ne da za a yi kakalin wanda yake da laifi akan wannan al'amari ba.
Ayin sakaci kowa ya yi shi, ba jihohi ne kadai ba, kowa har mu mutanen da muke Najeriya, har gwamnati ma ta yi iyana ta. Ina so in tunatar da cewa shi al'amari na masifa idan ta zo ba lokaci ne na cewa ne ya yi laifi ba, lokaci ne na abu da tare a tsira tare. Idan aka gama tsira sannan za mu zo mu zance bita ta bayan barnar da ruwan ya yi, ya zama da cewa an gano kurakuran da aka yi. Ni gaskiya ban yarda ana kiran wannan laifi ba, na fi ganin a ce kuskure wanda za a gyara, domin da ka ce laifi ne su kuma zunguru baki zaman ta yana fushi baki har na laifi ba. Yanzu lokaci ne na abu da tsira, idan an gama wannan sai mu zo kuma a fara neman mafita.
A wani bangaren kuma, Shugaban Development Association for Renewable Energies Engineer Yahya Ahmed ya ce akwai bukatar gwamnati ta rika yin shawara da masana harkar sauyin yanayi, amma
tafiya da mu saboda kamar mu ƴan bata gari ne, ai mun za ka kawo shawara ana garin kamar inda suka mai da alƙibla muna son mu juya su, kuma inda suka mai da alƙiblan gaskiya ba hanya bace na kamata faɗi gaskiya, akwai ababa da yawa da ya kamata ai inda an yi danda ban samu haka ba. Yanzu ma ɗin za a iya cewa in wani janye a fara dredging ɗin nan tun daga Onitsha Ayu har Lokoja abi kuma har can gaban Yolama inda an gine wannan kogin ta Niger daga dai Lokoja har zuwa cikin teku, da jiragen ruwa za su iya zuwa in gida mun samu sauki ma da yawa, abin kuma zai faɗi zai zurfi in wani zo ma ba za a yi ambaliya yadda muke ba. Yanzu in kana bin kan kogin Niger ɗin nan Lokoja lokacin da ba ruwa sai ga tsibirai da yawa saboda yawan yashi, ko haka kuma a Benue in kana makwadi za ka tsallake gadar nan kima za ka gamsu haka, haka kuma a Onitsha wannan Niger bridge ɗin nan da an ki wahar dole sun ba su sani ma duk sun sani, to a saki kuɗin da a yi wannan ba a yi, kuma sai su ce wai kasashen waje ba sa kawo taimako. Abinda ban gane ma kenan, su a nan ƙasan ba su yi komai ba, kuma su ce a kawo musu kuɗin, su masu kawo kuɗin ba za su yi zaton za a cinye ba kenan. Kasashen da suka ɗanyi nasu abin suka nuna alaman cewa za su yi wani abu, a sun samu kuɗaɗe. Kasashe kamar su Uganda da Rwanda yanzu sai a yi ta kwanta, a yi ta ci gaba, ta yi kaza, ta yi kaza, ai ba ta buce ba.
Masu iya magana sukan ce ba a faɓa gora ranar da za a yi tafiya, kamar yadda tsohon shugaban jami'ar Abubakar Tafabalewa Professor Abubakar Sani Sambo ya ce,
wayar ma mutane kai yana da muhimmanci kware da yadda za a tare jama'a a duka kai musu ga yadda abubuwa yake daga lokacin zuwa lokacin, ba ma kamar yanzu ido ya fara labawa yanzu ya kamata a fara kuma a ci gaba har farkon damina, kuma abun yana da muni ne saboda kamar yadda ni da ke muke magana a rediyo aka sani mutane ba ma su da rediyo, kuma an ci an yi doka ni kawai mun yi abu ne su wasu ma san doka ba san komai ba, da kallalle a sami su za a kaɗi daga babban gari na jiha zuwa babban gari na local government zuwa wasu manyan garuruwa local government, kuma ina ganin abin da ya fi sauki shi ne a tattaro babban taro yadda za a koya wa masu koyarwa a turanci ake cewa training of the trainer, ta yadda wanda suke local government da mutanen da suke irin aikin duba gari a koya musu wannan ba su matakan da ya kamata su gaya ma local mutane, wanda kamar yadda na ce ba ma ruwansu da radio ko jarida ko talbishin a sanar da su a fahimtar da su har su gane babban matsalan ma yanzu da ake gonaki da yawa duk su lallace saboda kamar sana da yawa na jin tsoron yunwa a kasar saboda abinci zai zama da karanci kwarai daga kodai today ma'aikatan gona na tarayya na cewa wai akwai abin da ake jawo strategy preserve an tara abinci masu yawa, to amma dai tsaya mu gani yadda abubuwa za su kasance.
A nasa ɓangaren kuma, Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi ta Najeriya a Abuja shawara ya bayar na yadda za a wayar da kan al'umma domin a gudu tare a tsira tare.
Ya zamana a samu musamman ƙungiyoyi da za su shiga wajen kan azama domin ƙara wayar da kan mutane da bankado da bayanai irin na wannan itilafi da suka faru musamman a shekara ta 2012 kenan, da kuma bana samun bayanan nan a rubuce ana ɗauko wa mutane tarihi su sani lokaci kaza an kada samun wannan abu ne wanda ba za a jira wai a ce su gwamnati ta zo ba, a'a mutanen da suke ikirarin masana ne ko kuma suna da cewa a fannin da ya shafi kula da muhalli fito su taimaki gwamnati wajen wayar da al'umma musamman waɗanda suke wurare masu hatsari domin su san cewa a shekaru kaza ana yawan samun kaza kuma wani da wani sun rakusa rayukansu, amma ba ma basu a rinka ba ya kai ga ajin iskalafin ya faru da ma muna sun kafashe masu karamin karfi. Akwai abin da muke ce mashi mitigation, shi ya kamata mu yi adaptation in abu ya riga iskalafin ya riga ya faru a ce ya kai mataki yana mana tsada ba za mu iya ba.
Shi ko Muhammad Jafaru Tanko Biya na gidauniyar Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana ya yi tsokaci ne akan irin kalubalen da za a iya fuskanta sakamakon wannan matsala ta ambaliyar ruwa da dai sauran matsalolin sauyin yanayi da ake fuskanta a fadin duniya.
In ka zo nan kasan Afirka, mu dubi Sierra Leone, mu dubi Nigeria, sa'annan mu dubi Ghana abunda ta faru na ambaliyar ruwa. Dukkan su masala daya ne, shine teku ta tashi fiye da yanda ya kamanci ta tashi, level increase. Abu dayan da ya kawo shi shine tsakiyar temperature. Shi yasa da haka ta faru, mutanen da ke bangare kusa da teku da yawa sun rasa rayukansu, wasu sun rasa gidajensu, wasu sun rasa ayyukansu. Sa'annan in mun dubi abinda ke faruwa kan rashin abinci, rashin abinci masala ne da ke iya ya kai mu ga rashin zaman lafiya. In mun dubi kasa kaman kasan Ethiopia na Habasha, masalolin da ake huskanta na yau da kullum yana da alaka da rashin abinci, saboda gonayen da ake shuki rashin ruwa ya sa abincin da za a samu ba iya samu ba, duka sun kone. In mun je kasa na Kenya, Chad, Niger, musamman Nigeria ma da kanta, wa'ensu rashin zaman lafiyan da muke ko rashin tsaro da muke gani ba kawai ta faru ne saboda siyasa ko wani abu ba, rashin abinci yana cikin abun da ke kawo wannan rashin zaman lafiya.
Mai sauraro, duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwayi gagar misali yayi mana ararai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muna fatar alkhairi.